Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Wata dama ta sake zagayowa inda mai sauraro za ka cika kanka da ruhu mai tsarki ta dalilin samun ginuwa a shirinmu na yau. Ka gaici ya uwa da abokan arziki, ka matso duk kusa da akwatin rediyo, ka samu karfafawa, ka samu ginuwa. A shiri na yau, Pastor Daniel Chiroma Jr. zai bishe mu a fili na gari ya waye. A shirin kuma za mu sake saurari shi Pastor Anana wakili da fili na sujada. Pastor Audu zai ba mu guziri. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa.
Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Wannan fili ne wanda muke nazari a cikin littattafan nan guda biyu, Alkur'ani da littafi mai tsarki, domin mu gane hanyar mu ta samun tsira da ceto daga wurin Ubangiji. Dan hakan nan mai sauraro, kaman kullum, kafin mu ci gaba za mu fara da kalmar addu'a. Ya mai tsarki Allah babba, mun gode domin ka ba mu wata dama mu sake zuwa mu yi nazari cikin kalmanka ka koya mana. Ka taimake mu, ka albarkaci mai sauraro, ka nuna masa hanya na samun tsira. Kada ka bari shaitan ya yaudare mu, amma ka taimake mu mu kai ga nasara. Mun roki wannan bishewa albarkacin Isa mai cetonmu, amin. Mai sauraro, yau dai za mu sake dorawa a wata sabuwar darasi wanda tana cewa addinin da aka umuta wa Muhammad da mabiyansa su bi. Yawancin malamai suka fadi cikin wa'azinsu cewa sanin gaibu sai Allah. A wannan darasi za mu duba addini da aka umuta wa annabi Muhammad ya kwayas. Wannan darasi za ta fi ba da ƙarfi ne wajen rana da Allah ya ayyana ko ya kafa don yi masa ibada ta musamman. Domin ci gaba za mu duba kalman nan addini. Menene addini? Addini dai ita ce imani da kasancewar Allah da yanayinsa, da kuma yi masa ibada ko sujada, da kuma yarda da ikonsa cikin al'amuran ɗan adam. Addini tana nufin yarda da Allah da ikonsa na halitta. Addini tana nufin yi wa Allah sujada bisa ga doka da umarnin da ya bayas. Addini ita ce amincewa da kuma kiyaye dokokin Allah. Addini ita ce kaucewa kwaisowi da suka saba wa nufin Allah. Addini ita ce yarda da dayantakar Allah da rashin sakewarsa. Dukan waɗannan ababa suna akunshe cikin dokar kiyaye asabar da tsarki wanda Allah ya umuta. To, wace addini ce an umuta wa annabi Muhammad da ita? Bari mu duba a cikin Alkur'ani mai girma, sura 42 aya 13. Alkur'ani sura 42 aya 13, inda ya ce, ya sharanta muku game da addini, abinda ya yi wasiya da shi ga Nuhu, da abinda muka yi wahayi da shi zuwa gare ka, da abinda muka yi wasiya da shi ga Ibrahim da Musa da Isa, cewa ku sayar da addini sosai, kuma kada ku rarrabu a cikinsa. Abinda kuke kira zuwa gare shi ya yi nauyi a kan masu shirki. Allah na zaben wanda yake so zuwa gare shi, shi kuma yana shirya da wanda ke tawakali gare shi ga hanyarsa. Kaji abinda Al-Qur'ani mai girma yake fadi kenan da cewa Ubangiji Allah ya shar'anta annabi game da addini da cewa ya bi addinin nan na annabi Nuhu, annabi Musa da sauran annabawa waɗanda suka gabace shi da kuma addinin annabi Isa. To bari mu duba a cikin wata sura a cikin Al-Qur'ani mai girma, sura 29 aya 46, wanda ya ce kada ku yi jayayya da mazowa littafi sai fa da magana wanda tafi kyau, sai waɗanda suka yi zalunci daga gare su, kuma ku ce mun yi imani da abin da aka saukar a gare mu da kuma aka saukar a gare ku, kuma abin bautawar mu da abin bautawar ku guda ne, kuma mu masu sallamarwa ne a gare shi. Ka gani wannan aya tana sake jaddadawa da cewa abin bautawar mu guda ne, kuma ana son mu yi imani da Allah, mu bi waɗannan ka'idodinsa da abin da ya umurta mana a cikin ayoyinsa. To wace addini ce ta Nuhu, ta Ibrahim, da Musa, da Isa? Da shike waɗannan da aka ambata annabawa ne a zamanin Ataura da Linjila? Za mu duba addinin da Allah ya yi umarni wa mutum tun farkon halitta. Da shike Allah ya halicci mutum tun farko don bauta masa ne, kuma ban halitta aljannu da mutane ba sai domin su bauta mini, inji Al-Qur'ani sura 51 aya 56. Al-Qur'ani 51 aya 56. Ayar Al-Qur'ani ta ce a cikin sura 10 aya 3 na Al-Qur'ani, sura 10 aya 3, lalle Allah ne Ubangijinku wanda ya halicci sammai da kasa a cikin kwana 6, sa'annan kuma ya daidaita akan arshi yana gudanar da al'amari, babu wani maceci face a bayan izininsa, wannan ne Allah Ubangijinku, sai ku bauta masa, shin fa ba ku tunani? Ka gani ayar Al-Qur'ani anan tana gaya mana Allah shine yayi sama da kasa cikin kwana 6, bayan ya gama halittan kwana 6 sai ya dare bisa rashin mulkinsa domin gudanar da al'amari, domin hakan nan shine ya zama abin bautawar mu. Ka gani anan an nuna mana cewa bayan kwana 6 me ake bukata mu bauta wa Ubangiji. Anan za mu dan dasa aya saboda lokacin mu ta kai, za mu dora a karo mai zuwa. Allah shi albarkaci mai sauraro, shi ba mu fahimtar kalmarsa, shi bishe mu a madaidaiciyar hanya zuwa ga tsira a cikin sunan Almasihu. Amin. Za mu yi addu'a. Ubangiji mun gode domin mun ji daga kalmarka, ka taimake mu, ka taimaki mai sauraro domin ya fahimta, ya bi hanya madaidaiciya zuwa ga tsira ta albarkacin Isa mai cetonmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Wannan lokaci ne da zamu saurare dan uwa Gashon Kakui da wakarsa. Bayan nan zamu saurare Pastor Anana Wakili da Fili na Sujada. Mai sauraro a kasance tare da mu. Thank you.
Sauraro na barka da wannan sa'a. Sunana Pastor Wakili Stefano Sanana. Binciken mu na yau yana da kan magana kamar haka: gina dangantaka mai kyau da mutum shine ginshikin addini. Gina dangantaka mai kyau da mutum shine ginshikin addini. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Matta Sura 18 zan fara karatu daga aya 30 da 32. Sanda abokan bautar safa suka ga abinda aka yi, zuciyarsu ta baci kwarai, suka zo suka fada ma Ubangijinsu dukan abinda aka yi. Sannan Ubangijinsa ya kirawo shi ya ce masa, kai mungun bawa, na gafarta maka dukan bashin nan domin ka roke ni. 33, baya kamata gare ka kai kuma ka jinkan abokin bautarka kamar yanda ni na jinkanka. Zamu yi addu'a, ka taimake mu yayin da waɗannan kalmomi zamu sami fasarar su samu gurin zama cikin zuciyar mu. Mu kasance mutanen kirki, mutane na gari, domin mu gaji mulkin Allah. Shine roƙon mu tare da godiya albarkacin sunan Isa Almasihu mai ceton mu. Amin. Dan uwana, gina dangantaka mai kyau da dan uwanka mutum shine gishikin adini. Ma'ana anan, adini ba ta taba zama adini idan baka da dangantaka mai kyau da dan uwanka. Idan baki da dangantaka mai kyau da yar uwanki, dangantaka mai kyau shine yana gyara hanya. Dangantaka mai kyau shine yana jaddada dadin kasancewa ƴaƴan Ubangiji. Don haka, dan uwana, yar uwata, ya kamata mu kasance da dangantaka mai kyau a tsakanin mu, domin ta wurin haka zamu gamshi Ubangiji, ta wurin haka zamu gamshi junan mu, zamu yarda da junan mu. Sa'an da mun kai kuka, sa'an da muna roƙon wani abu wurin Allah, shi Allah zai ji addu'oyin mu. Musamman idan ana maganar dangantaka, in an yi tambaya kamar haka, wane ne makwabcinka? Wani zai ce wanda yana kusa da ni, wani kuma zai ce mata na ko kuwa mace ta ce mai gidana. Eh, haka nan ne. Amma anan abinda lita mai tsarki yana so mu gane, makwabcinka shine wanda yana kusa da kai, wato abokin zamanka na kud da kud. Sa'an da yana cikin wata matsala, ka biya masa bukata. Sa'an da yana neman wani taimako, ka yi masa taimako. Taimako ko na biyan bukata kowace iri, rashin lafiya ne, abinci ne babu a gidansa, ƴaƴansa ba su da lafiya, ƴaƴansa ba su da kuɗin makaranta, kai kana da shi ka taimaka masa. Ba su samu abinci ba, kai kana da shi ka taimaka musu. Rashin lafiya ne ya samu a gidan, ba su da kuɗin magani, kana da shi ka biya musu bukata. Idan mun yi haka nan, za mu samu cikakken biyan bukata. Wannan ne kuma zai tabbatar wa Ubangiji irin biyan bukatu wanda ana so a iske a tsakanin makwabta. Ko kuma idan makwabcinka na kusa da kai ya yi maka wani laifi, ka gafarta masa. Ko matanka ne, ko danka ne, ko mai gida na kusa da kai, duk wani wanda ke kusa da kai in ya taka maka kafa baka ji dadi ba, in ya zo ya roke ka, ka gafarta masa. Wannan shine gina dangantaka mai kyau tsakanin mutum da mutum, shine kuma zai kafa addini mai kyau wanda sa'an da mutane sun saya sun sa ido sun gani, za su yarda cewa eh, akwai Allah a cikinka. Sa'annan za su so su yi kwaikwayo da kai domin sun ga Allah a cikinka. Amma idan mun kasance masu son kai, waɗanda ba mu yarda da junanmu ba, kamar labarin nan da mun karanta, labarin nan na wani mutum ne, shi ana bin sa bashi, shi kuma yana bin wani bashi, wanda yana bin sa bashi ya kira shi ya ce ya biya kuɗin nan. Shi ba yi da kudin nan, sai wanda yana bin shi bashi ya gafarta masa, ya yafe masa kudin. Amma shi da ya dawo gida, wanda shi yana bin shi bashi, sai ya je ya kama wuyan rigansa, ya ce ba zai yafe masa ba sai ya biya shi. Abokansa da suna kewaye da shi da suka ji wannan labari, sun kuma san abin da an yi masa, suka koma suka ba da labari a wurin wanda ya gafarta masa laifin shi. Ayan nan ta ce mutumin bai ji dadi ba, ya bata rai kwarai da gaske, ya sa an kama mutumin nan an mayar a cikin kurkuku, domin ganin mutumin ba mai aminci ba ne. Ma'ana menene muna zo mu koya a nan? Yawancinmu, duk abin da kaga Allah ya baka ka yi amfani da shi ne ka ɗaukaka sunan Allah. So idan wani matsayi ne Allah ya baka, ko dukiya ne Allah ya baka, Allah ya baka ne kayi amfani da shi domin sunan Allah ya samu daukaka. Idan kayi amfani da wannan abin da Allah ya baka, kana kuntatawa mutane, kana hanawa mutane sakewa, baka yadda mutane su ji dadinka kamar yadda Allah yana so ba, to Allah baya jin dadinka. Allah bai ji dadin ba wannan ba. Idan ka koma ka samu zarafi ka karanta dukkan surar nan, nan mata sura 18 ayarsa daya ka je har karshen ayan, karshen ayan na aya 35 ne, zaka ji bayani, zaka kuma san me ya faru da wannan mutum. So idan ba mu zama masu aminci ba, idan ba mu zama masu gina dangantaka tsakanin mu da makwabtanmu, tsakanin mu da iyalanmu, tsakanin mu da matayenmu ba, to Allah ba zai ji dadin mu ba. Allah yana bakin ciki da duk wanda yana kuntatawa dan uwansa. Allah yana bakin ciki da wanda yana kuntatawa makwabcinsa. Allah yana so mu biya wa makwabcinmu bukata domin sunan Allah ya samu daukaka. Wani matsayi ne Allah ya baka? Menene Allah ya baka duniyan nan? Ya'ya ne? Dukiya ne? Matsayi ne? Menene Allah ya baka? Ka yi amfani da shi domin a girmama sunan Allah. Ka yi amfani da shi domin sunan Allah ya samu daukaka. Idan wannan shi ne begenka, ka tabo a zuciyanka, kana so ka yi amfani da matsayinka, abinda Allah ya baka domin a daukaka sunan Allah, ina so mai sauraro na, bari mu yi addu'a. Ka mika zuciyarka, ka ba ma Allah zuciyarka ya yi amfani da kai a cikin matsayin da Allah ya baka, da duk abinda Allah ya baka domin sunan Allah ya samu daukaka. Ya Allah mai girma, muna roƙonka kada ka bar mu cikin kumamancin mu na mutantaka, kada ka bar mu cikin kumamancin mu na son kai, kada ka bar mu cikin kumamancin mu da matsayin da ka ba mu, maimakon mu yi amfani da shi domin a daukaka sunanka, muna amfani da shi domin daukakan kanmu. Ya Allah mun roke ka, ka cire wannan tunani a cikin mu, ka ba mu zuciya da za mu yi amfani da matsayi ko kuɗi ko duk abin da ka ba mu, mu yi amfani da shi domin daukakan sunanka. Bari wannan shine zama abin da za mu yi a ƙarshe, duka sunanka ya samu daukaka. Mun roka a cikin sunan nan mai daraja Isa Almasihu mai cetonmu, amin.
Masu iya magana sun ce mai nema na tare da samu. Idan muka dubi rayuwa a cikin duniya a yau, Allah ya tanada wa tsuntsayen sama da kuma dabbobi da ke yawo a cikin jeji abinci, amma bamu taba ganin Allah ya je ya wanke ƙwariya ya zuba musu ya kuma diba yana sawa a bakin su ba. Lallai irin waɗannan tsuntsayen da dabbobin sukan tashi ne domin su je su yi kokari su nema wa kansu wannan tanadi da Allah ya yi musu. Haka ma Allah ya bada albarku masu yawa a cikin wannan rayuwa. Idan ko baka yi amfani da irin waɗannan albarkun ba, ba za ka samu moriyarsu ba. Allah ya bada rijiya, dole sai ka sa guga ka jawo ruwan. Allah ya bada kamar gyada ko ƙwara da sauransu, dole sai ka je ka fasa su kan nan kai amfani da su. Allah ya bada kifaye a cikin koguna da tekuna. Idan baka je ka jefa kugiya ko ko ka je kai su ba, ba za ka kama waɗannan kifayen ba. Allah bai taba ɗebo kifi ya zuba wa mutum a cikin tukunyar tuya ba. Allah ya bada albarku a cikin ƙasa, sai idan ka je ka tona wannan ƙasar, kan nan za ka samu waɗannan albarkun. Allah ya bada itatuwa domin ayyuka na gyaran kujeru ko tebura da sauransu, to lallai sai idan kafinta ya je ya yanka wannan itacen ya gyara ta kafin mutum zai samu ya yi amfani da shi. Saboda haka idan ka tashi ka nema, Allah zai tanada maka. Akwai mutane waɗanda suke sun zama ragwaye, ba sa yin wani abu, sun dai zauna suna jiran wai Allah ya kawo musu. Ba haka Allah yake aiki ba, ba kuma haka Allah yake tanada wa mutanensa ba. Babu abin da zaka iya samu a wannan rayuwa idan ba ka tashi ka yi aiki ne ka samu wannan abin ba. Wanda ko yake son ya ci ba tare da ya yi aiki ba, yana kama da ɓarawo wanda yake son ya je ya ɗauka a inda bai aje ba. Abin da ka shuka shi ne zaka girba, idan ba ka shuka ba, ba za ka girba ba. Saboda haka ka kasance da marmarin yin aiki da hannunka domin ka samu abin biyan bukata da na zaman gari. Ka tuna, mai nema yana tare da samu.
Mai sauraro, iya abin da ya sawwaka kenan a shiri na yau. Na ba da gaskiya ka samu karfafawa, ka samu ginuwa ta dalilin shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya a rubuta a tura mana. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Muna sa idon samun sakon mai sauraro. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har ga ƙarshen shirin. Ina godiya zuwa ga waɗanda suka tallafa a shirin na yau, kamar shi Pastor Anana Wakili da kuma Pastor Audu. Ba zan manta da Pastor Daniel Chiroma Junior ba, da kuma mawakinmu Gashon Kakui. Duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. A madadin sauran abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ka tuna da cewa 'ya'yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.